الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، من ƙara jaddada godiya mu ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi, wanda cikin horewarsa da fatansa ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi, daren Litini. Yau muna 24 ga watan Zulhijja, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 445. A kidayen miladiya yau muna 30 ga watan 6, shekara ta 2024. Mun dawo wannan majalisi bayan hutun sallah babba don ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na Sheikh Muhammad Salih Al-Manaji. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa imani. Idan ƴan uwa suna biye, muna nan a cikin gaba da ke magana akan at-taraf. Mun tanana ta ma'anan taraf, cewa shi ne miƙe ƙafa a cikin ni'imomin duniya da facaka da wadaƙa, wadda har za ta mantar da mutum Allah ta mantar da shi gidan lahira. Wannan shi ake nufi da at-taraf. A gaba ta ƙarshe mun ƙarƙara bayani akan yadda sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo tana zargin miƙe ƙafa a cikin ni'imomin duniya, bayan malam ya kawo ayoyin Al-Qur'ani mai girma waɗanda suke zargi da tuhuma da aibanta masu miƙe ƙafa a cikin ni'imomin duniya su shantaki har ta mantar da su Allah da gidan lahira. Sai malam ya biye mu waɗannan kuma da bayani a cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To da ya gama waɗannan gaɓuɓɓa guda biyu, shine sai ya buɗe wani babi wanda ya kawo wata magana da yake cewa la tafrahu ayyuhal mutarafu, ya ku ƴan jin daɗin duniya masu shantakewa su miƙe ƙafa suna facaka a cikin ni'imomin duniya, to kada ku yi farin ciki, ba abin farin ciki ba ne. Me ya sa ya ce? Saboda waɗansu abubuwa ga su nan. Abu na farko da ya fara kawowa ya ce, tun farko dai kada wani ya samu ruɗin cewa wai din ka ga Allah ya mallaka maka duniya da ni'imomin cikinta, gine-ginenta da ababen hawanta da shimfiɗinta da dukiyanta da mulkinta, ire-iren waɗannan ƙyale-ƙyalen duniya, kar ka roƙi idan ka ga Allah ya yi maka talala ya baka ita ka ɗauka wai Allah yana son ka ne, ko ya yarda da abin da kake yi. Samun roman duniya baya alamta Allah yana son ka, kamar yadda yake rasa wannan kuma baya alamta Allah yana ƙin bawa. Duk da kasancewan kuma samun baya nuna Allah yana ƙin bawa, kamar yadda yake rasa duniyan kuma baya nuna Allah yana son bawa. Don akwai talakawa da yawa amma kuma Allah baya son su, don sun kan gari ma Allah. Sai dai mu fahimci cewa da samu da rashi duka ga baki ɗaya jarabawa ce daga Allah. Duk wanda Allah ya maka ita, ana son ka tafiyar da ita ne gwargwadon yadda shari'ar musulunci ta aminta. To shi ne malam har ya kawo tunanin kafirai, cewa su kafirai a tunaninsu tunda sun ga Allah ya ba su yawan ƴaƴa, ya ba su yawan dukiya, sai suka ɗauka to sun zama ƴan lelan Allah kenan, Allah ba zai musu azaba ba. Shi ne malam ya kawo wannan, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu bayani a cikin sura Saba'i, da suke cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adhdhabin, ai muna da dukiya, muna da ƴaƴa, ƴaƴanmu manyan mutane ne, daga babban darakta sai wani kwamishina sai wata DG sai wata kaza sai kaza, muna da ƴaƴa manya, muna kuma da dukiya. Sai suka kafa hujja da wannan, sai suka ce wa ma nahnu bimu'adhdhabin, da haka babu yadda za a yi Allah ya mana azaba. Da Allah bai san mu, da Allah bai yarda da abin da muke yi ba, ya za a yi Allah ya ba mu dukiya, Allah ya ba mu ƴaƴa? to sai Allah subhanahu wataala ya gaya musu wannan tunani da suke mummunan tunani ne kuma wannan tunani ba gaskiya bane sai Allah ya ba su amsa da cewa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana ku sani cewa dukiyanku da ƴaƴanku to sam ba su daga cikin ababen da suke kusantar da ku zuwa gare mu ku samu daraja ba ƴaƴa yawan ƴaƴa ko yawan dukiya su suke kusantar da bawa ya samu daraja a wurin Allah ba abin da ke kusantar da bawa ya kusanci Allah ya samu daraja illa man amana wa amila salihan wanda ya imani daga cikin imani ya kyautata aiki aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan ku irin waɗannan mutane su ne suke samun daraja a wurin Allah ga imani ga kyawawan aiki sai Allah ce kai irin waɗannan mutane ma fa ulaika lahum jazaa'u bi'ati bima 'amilu suna da sakamako mai nunnunkuwa Allah zai ba su lada akan duk abin da suka yi daga lada ɗaya zai koma lada goma daga lada goma zai koma lada 700 daga 700 Allah zai nunnunka alkhairin mutum zuwa ga abin da ya ga dama kuma jazaa'u bi'ati bima 'amilu kenan sakamako mai nunnunkuwa kai ninyar za ka yi a baka lada ɗaya kana yi ya koma lada goma daga nan ya koma 700 daga nan Allah ya ci gaba da ninninka alkhairin da ka gabatar a duniya gurgurda kuma abin da Allah ya so Allah ce baya ga wannan kuma yace bi ma'amilu saboda aikin su sannan wabun fil ghurfati aminun kuma suna cikin gidaje na ɗaukaka gidaje na alfarma gidaje na matsayi a cikin aljannan Allah sannan kuma aminu suna cikin aminci Allah maɗaukakin sarki ya amintar da su daga dukkan abin da ka san yana motsa zuciyar ɗan adam ya sanya mishi damuwa duk abin da ka san yana sanya ma zuciyar ɗan adam damuwa kamar talauci kamar rashi wani baƙin ciki duk waɗannan abubuwan Allah ya gusar musu sannan Allah ya amintar da su daga ƙarewar ni'imar da suke ciki saboda ita ma wannan cuta ce mai cin gishin kanta ka samu ni'ima sai ka rika tunanin za ta kare nan da gobe nan da jibi nan da baɗi nan da shekara huɗu in ne ta cinuwa shi kenan daɗin nan ya kare to shi ma wannan uku ba ne to duk wanda ya dace da gidan aljannan Allah ya samu aminci daga wannan sannan malam ya kawo faɗin Allah subhanahu wataala zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida ثم يطمع عن عزيز الله شيء كلا انه كان لآياتنا عنيدا الله يا هكايتو بيان وني كافري وند الله سبحانه وتعالى يا باشي دوكيا يا باشي ايايا اما كما هكن تاي سنديان كان غري ما الله ني تو شيني الله سبحانه وتعالى يمشي وني نركو يشي ذرني ومن خلقت وحيدا كقالي كقالي ندي وند نهلتشي شي دين شي كداي na halicce shi ba kuɗi na halicce shi ba ƴaƴa shi kadai na halitta lokacin da na halicce shi ba halicce shi da riga ba ba halicce shi da gida ba ba halicce shi da mota ba ba halicce shi da wata daraja ba bai fado duniya ana ce mishi excellency ba bai fado duniya ana royal highness ba bai fado duniya ana sa ba ya fado duniya kawai a jariri wanda yake baya tsinina makan shi komai kai ba ma ya tunani baya ji baya gani kamar yadda Qur'ani ya tabbata haka yazo duniya fa to a duniyan ne Allah subhanahu wataala sai ya bashi ƴaƴa ya bashi dukiya amma kuma wannan sai yasa ya kangare ma Allah to shine sai Allah ya ce zarni kyale ni da shi talala ne masa zan dauki mataki a kansa shine ma'anin wannan zarni din yace to ka kyale inda wanda na halice shi kadai na kuma bashi dukiya mai yawa malam mamdudan kenan wa banina na bashi ayyai shahudan ga sunan a gaban sa yana ɗaya bakewa da su yana ɗaya bakewa da su duk abin da yake so yana da ƴaƴa ba abin da zai gagare shi kai wani ka tsare min kaza kai wani ka tsare min kaza ke wanci ki tsara kaza in yana son ya gansu a tare hankalin shi ya kwanta ya samu kariya daga cututtukan mutane cutarwar mutane saboda yana da ƴaƴa akwai ababen da yake akan daga maka kafa ne kawai saboda ƴaƴanka
baicin ƴaƴan kila da an maka wata mu'amala da ba wannan ba, ko yana da curin ƴaƴa, yana da tarin ƴaƴa, yana curin dukiya, shine ma'anan wabani na shahudan ga ƴaƴaye nan a gabansa yana ɗiba kewa da su. Allah ce wa ma hatta lahu tamhidan, mun shimfiɗa mishi arziki, mun shimfiɗa mishi dama, mun ba shi dama yadda muka ga dama, yadda muka so, ga mulki, ga faɗi aji. Amma fa duk wannan abin da aka yi masa kangare ma Allah, ya kafirci ma Allah. To sannan kuma sun mai ɓaɓa'u an azida, wai yana fata, yana tunanin wai Allah ya ƙara mishi irin wannan ni'imar ranar tashin alƙiyama. Allah ce kalla, kalla, wannan abu ba zai yiwu ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Me yasa? Innahu kana li ayatina anida, Allah ce ya kasance dangane da ayoyinmu anidan, kangararri. Shine anid, kangararri. To ina tsammanin anan ne muka tsaya ku, a yanda kuka rubuta a littafinku nan ne muka tsaya. To sai malam ya ci gaba da bayani cewa wa qad bayyana subhanahu li ha'ula'i al-mutarafin al-masakin, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma waɗannan masu ƙyalƙyalan duniya miskinai. Wato haka ce miskin, su a Balarabe ne ce maka ittaqillaha ya miskin, ba wai yana nufin wai kai talaka bane, kamar wani abin da ya kamata kai tunani ka gane sai ka kasa gane, sai a kira ka miskin. Abin da ya kamata ka yi ka kasa yi, sai a kira ka miskin. Kila kun gane. So don haka ba wai miskin wa ana nufin wai talaka na kuɗi ba, na dukiya ba. Kana iya ba mutum aiki sai zai maka aikin da bai ba shi ka aike shi ba, sai ka ce subhanallah antal miskin. Kun gane, ka ba shi aiki ya je maka fari ne, sai ya je maka baki, ka ce antal miskin. Ba kana nufin kai matsiyaci ko kai talaka ba, a kana nufin abin da ya kamata ka yi ba shi ka yi ba, ko tunanin da ya kamata ka yi ba ita ba shi ka yi ba, to shine miskin din. To shine nan malik ke cewa waɗannan ƴan ƙyalƙyalan duniyar miskinai, wanda sun kasa gane abin da zai amfane su, Allah ya yi bayani anna in'amahu alaihim, lalle ni'imominsa a kansu, innama huwa min babil istidraj, Allah yana musu talalani, Allah yana musu shugo-shugo ba zurfi. Da haka ni'imomin da suka ga Allah ya ba su, ba yadda da su ya yi ba, ba ƙaunansu yake yi ba, ba kuma ya yadda da irin halin da suke ciki ba ne. Istidraji, Allah yana bin su ne daki-daki su kai gaban da Allah zai halakar da su. Ga wata gungu ne yara cin nikan ta fatan ku kula da wannan, kuna duba kafin a yi magana. Shi ne ke cewa faƙala, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahu fil khairat, tambaya ce Allah ya musu na walaƙanci, ya ce wai suna tsammani shantakakku wanda suka shantake ma roman duniya da ƙyalƙyalanta, wai suna tsammanin annama numidduhum bihi min malin wa banin, abin da muke ƙara musu ɗin nan na dukiya da ƴaƴa, suna tsammanin nusari'u lahum fil khairat, wai muna gaggauto musu alkhairin su ne tun a duniya su kan fara taɓawa. Kun gane tambayan, kamar bayan Allah na ƙware, kamar annabi Ibrahim, ai Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya, mun ba shi ladan shi tun a duniya ya fara ɗanɗana alkhairin sa, mun ba shi ƴaƴa annabawa, mun ba shi annabi Isma'il, mun ba shi annabi Ishaq, wa min wara Ishaq Yaqub, ta ƙarƙashin annabi Ishaq kuma aka sami annabi Yaqub, wannan dai yana daga cikin sakamakon farko da Allah ya ba annabi Ibrahim. Kai ba ma haka nan ba, duk wani annabi da zai zo bayan annabi Ibrahim, to cikin zuri'an annabi Ibrahim, babu wani annabi da ya fita daga cikin zuri'an annabi Ibrahim. Saboda ko dai gidan Isma'il ne wanda shine annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma gidan Ishaq shine annabi Yaqub, daga annabi Yaqub aka sami banu Isra'il, dama ba Isra'il din ma'anan shine bawan Allah, shine Yaqub din, annabi Yaqub din shine Isra'il din. to aka ce banu isra'il ƴaƴan bawan Allah annabi aku aka samu annabawa da duk wani annabin da yazo bayan annabi aku to cikin family din annabi aku zuran annabi ibrahim in ka tsani annabi isma'il shi ma dai dan annabi ibrahim ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma dan annabi ibrahim ai wannan darajar shi shine Allah cewa atai nahu ajran fi dunya to su ko kan gararru wadanda suka talike mu duniya sai Allah cewa wai suna tsammanin dukiyar da suke ganin muke ba su muke kara musu da ƴaƴa manya manya masu matsayi masu mulki suna tsammanin nasari'u lahum fil khairat wa muna gaggauto musu wani alkhairi ne Allah ce bal ba haka bane yawa Allah ce bal ba haka bane ba alkhairi muke gaggauto musu ba la yash'urun basu sani bane su jahilai ne basu sani bane basu san Allah subhanahu wa ta'ala yana musu talala bane basu san Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin ya kama su ne kamu da dama ba basu san Allah yana nufin ne sai ta yawaita zunubi domin azaban sa ce kauri ba a wurin Allah to wannan aya ita ma tana kalubalantan masu shantakewa a cikin ni'imomin duniya waɗanda yake ni'imomin da suke ciki ta mantar da su Allah ta mantar da su gidan lahira wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wala tu'jibaka amwaluhum wa auladuhum kada dukiyansu da ƴaƴansu ya burge ka kada wannan ya rude ka ka dauka suna kan wani abu ne wanda Allah yake so innama yuridu Allahu ayyu azibahum bi fid dunya abinda Allah ke so kaga ya ba su dukiya a duniya ya ba su ƴaƴa ya ba su mulki abinda Allah ke so shine ayyu azibahum bi fid dunya azabtar da su a duniya da ita bi ma'ana Allah yana nufin ne ya musu azaba da dukiyar da kai daga nesa kake ganin kamar suna jin dadi da ita to Allah yana nufin ya musu azaba da ita ne ba wai din suna da wani daraja a wurin Allah ba din wai suna da wani matsayi a wurin Allah ba a'a Allah yana nufin ya walakanta su ne ina ne walakancin ina ne azaban take na daya dai Allah ya wahalar da su wurin neman ta shi tafin gamban gan suna neman tara dukiyar nan saboda neman tara dukiya akwai wanda ya kasa ma aure ya kasa zama da mata ai kai kasan dukiyar nan ta koma azaba gare shi ba dadi ba saboda yawan dukiya baya iya cin abinci a ko ina ko da koyinwa za ta kashe shi saboda dukiya yana bai yadda da kowa ba har matarsa bai yadda da ita ba ba za ta yi abinci ya ci ba sai dai in yau ya ci a can gobe a aika maka ne a ci a can ji ba a yi mishi oda daga guri kaza za ta yi mishi oda daga guri kaza ai wannan dukiyar azaba ce zai hada da kai yanzu in ka ga dama ka ce bari in tashi in je fada in sayo kankana ka zauna a binka ka sha a binka shi ba zai iya shan wannan ba ba zai iya ba na ba ku labarin akwai wani bawan Allah idan kamar yanzu wannan ruwan da aka kawo wanda ya kawo ai haka ya riko shi wani ma za ka ga an zo ana raba ruwan sai a rike nan a rike nan ai ka haramta ruwan ke na ruwan ya zama haramun a sha shi ba zai sha ba ba zai sha ba da haka idan ma'aikatan shi suna son a kawo mishi wani abinci ko abin sha akwai waɗansu irin hankici manya duk da aka yi a ciki akan nannaɗo sannan a ɗauko a cikin hankicin a zo a sanya masa a gaba shi ne wai zai kama da hannun shi ya buɗe akwai azaban da ya wuce wannan kila kun gane idan kai bismillah ka sha abin ka ba shi kenan ba to shi ba zai sha ba kenan kaga akwai wahala a rayuwarsa tunda wannan ina gaya maka ko matarsa ce fa ta ɗauko abin hankalin ba zai ci ba za a sanya mishi cututtuka a ciki to duk ya gama wannan wahalan banzan kuma ya mutu to sai Allah ya wahalar da fa wurin neman kuɗin ai ta wahala sannan sai Allah ya ƙara azabtar da su da wata wahala ta biyu shine ya sanya mu tsoran karewan kudin. Ita ma wata azaba ce da cin gashin kanta. Wurin nima ana shan azaba. To yanzu an samu, to aini ina gudun ne kar kudin su kare. To da haka yanzu ya za a yi a taskace kudin nan, sai dai su yi ta karuwa ba za su ragu ba. Ita ma azaba ce da cin gashin kanta. To sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya hana su hutun da dukiya take ba mutum. Hutun da dukiya take ba mutum, sai Allah ya hana su. Idan ka samu dukiya kila daidai gwargwado, ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, sai ka fito da ƙarfinka sai ka yi harkokinka. To shi wannan dukiyan ta sabbaba mishi ciwon hawan jini, ko ta sabbaba mishi ciwon suga, ko ciwon kansa, ko wani ciwo mai haɗari. Kullum yana kan magani. Kullum yana kan magani. Ya ka dukiyan ta zama mishi bala'i da uquba. Sannan wani lokaci kuma ruwa ne? Allah ka sauka mana da mai albarka. Amma yanzu lokacin isha'i ba ta shiga ba ai. Ko ta shiga? Ta shiga ko? Ya bar mu abin. To sannan cikin uquban da Allah ke musu a cikin dukiyarsu, sai ya haramta musu mu'amala da wanda mu'amala da suke da daɗi. Kamar da na kawo a farko. Kun san akwai masu ƴaƴan da yake uban ya san ƴaƴan suna Allah Allah ya mutu ne. Suna da yawa. Ya tabbatar da wannan matan ba tana zaune shi tsakaninta da Allah ba ne. Tana zaune da shi ne kawai na cin gado. Kawai ya sauri, ya mutu, ta ɗibi ganima. Don Allah jama'a, akwai uquba a duniya fiye da mutumin da ɗan shi yana fatan ya mutu, matan shi tana fatan ya mutu. Kaga wannan dukiyan ba amfanar su kai ba. Saɓanin wanda yake da dukiya ya kama hanyar Allah, sai kaga kila ma bai da dukiyan. Kai yanzu matanka tana nan tana ta Allah 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 ya baka aiki. Ku ɗan riƙa samu ana ɗan ci sau uku a yini. Duk inda ta san za ta bi ta shiga ta fita, tana fatan Allah ya taimake ka. ƴaƴanka suna ta addu'a, Allah ka saka ma babanmu da alkhairi, Allah ya ƙara mishi arziki. Saboda mene? A samu a ci abinci kar a zauna da yunwa. To da haka da ƴaƴan wannan nabiyin da ƴaƴan wancan mai arzikin na farko da suke fatan ya mutu, wanne ne yake cin daɗin zama da ƴaƴa da mata? Kaga na shakka nabiyun nan. To kaga wannan uquba ce Allah ya musu da dukiya. Sannan uquba ta gaba shine Allah ya haramta musu gane wannan. Suna cikin wahala, suna shan azaba, suna shan uquba, amma kuma ba su gane ba ballanta nasu fita daga cikin uquba. Mutum yana cikin uquba, daɗi fa bai jin daɗi, amma kuma ƙwaƙwalwan ta rufe, bai gane cutar da yake ciki, ballanta na yi fafata ta yadda za a yi fita. Ita ma nan uquba ce. To wannan dukiyar mare albarka, mare alkhairi, irin uquban da Allah ke musu kenan da ita. Uquban da Allah ke musu kenan da ita. Wani bawan Allah yana cewa in ya ga dama sai ya tashi a nan a ƙafa, ya tafiya tun daga nan ya je har fadan sarki, ya je da ƙafa ya dawo. Duk cikin manan ba wanda ba zai iya yin haka ba. Amma masu kuɗi za su iya yin haka? Masu kuɗi za su iya yin haka? Zai wahala. Sai dai da sojoji da 'yan sanda a kusa, ko da masu tsaro, su ma ɗin ba fa ya yarda da su ba ne. A mafiyawan lokaci ma sai a haɗa baki da su, sai a cutar da shi, ko a kashe shi, ko a ɗibi dukiyar shi, ko wani mai kama da haka. To kaga duka wannan dai misali ne na irin uquban da Allah ke musu a rayuwar duniya, baya ga sauran abubuwa da kuma Allah zai tajarrabtar su da shi a cikin al'amarin dukiyan. Yau ya yi faɗa da wani, yau ya kwana da baƙin cikin wani, yau ya kwana bai bacci ba, ga wani kuɗi yana tunanin kar ta guje mishi. Dan Allah rashin bacci uquba ne ko ni'ima ce? Uquba ce, rashin bacci uquba ce. To yana tunanin wani kuɗi da zai samu, yau ga wata miliyan sha kaza, miliyan ɗari, miliyan ɗari biyar, ya kwana biyu, uku, huɗu, ko bacci baya iya yi. yana tunanin yadda za a same ta. Kuma in aka same ta, kun san wata ukubar ita ce iyakanta kenan an same ta. Iyakanta a alert. Yanzu da yana da miliyan 500 misali. Ba a ma taɓe ta ba kwata-kwata. Akwai kuɗin da ake gudanar da rayuwa, amma wancan miliyan 500 tana cikin account. To yanzu ga wata miliyan 500 ake fafutuka a samu. Akan wannan an shiga an fita an faɗi an tashi an kasa bacci an kasa cin abinci to yanzu miliyan 500 din ta samu. To ya za a yi da ita? A tana na a cikin account. Shekara 7-8 ma ba a kalle ta ba. Wancan wahalan ba ukuba bace da azaba Allah ya mishi. Duk dukiyan da zaka wahala ka sha azaba ka je ka samu. Amma in ka samu sai ka zo sai ka taskace ta. Ka ma manta da ita. Wannan ukuba ce ai ba daɗi bane. Ba daɗi bane. Ka hada da wanda zai ci ya sha ya sadaka ya zumunci ya ce maki addini. Kuma ya kwanta ya bacci ya je umara ya je aikin hajji ya kusanci Allah subhanahu wataala. Ya taimake marasa shi ya alƙa ya tallafa musu ya agaza musu. Kowa ya ce na Allah ya sanya albarka, Allah ya ƙara ma rayuwa albarka, Allah ya ma iyaye gafara. Ana maka addu'a kana wuce ana dago maka hannu. Akwai neman da ta wuce wannan? To kaga wannan uquba ce Allah ke musu. Shine ma'anan innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Sai ce wata zahaka an fasohu muhum kafirun, kuma aka za su zauna cikin wannan uquban da azaban har ransu ta fita daga gare su suna kafirai. Saboda dukiyan ta kore musu son komi a cikin zuciyarsu. Dukiyar ta kore musu son komi son kowa sai dukiyar. Da haka ba san Allah tare da su. Ba san addinin Allah, ba san annabin Allah, ba san mummune bayin Allah. Da Allah ce inna ma waliyakum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa muraki'un. To shi ba san Allah cikin zuciyarsa. Me yasa saboda dukiyar shi ta shagaltar da shi? San dukiyar ya mamaye zuciyar bai bar komai ga Allah ba. San dukiyar ya mamaye bai bar ma manzon Allah komai ba. San dukiyar ya mamaye zuciyar bai bar ma mummune komai ba. Da haka cikin zuciyar shi ba san mummune. Kuma zaka gane wannan din zaka ga inda duk abin da yake maslahan shi ne shi kadai amma zai cutar da mutum miliyan daya zai yadda aiwatar da maslahan shi din shi kadai koda mutum miliyan ɗayan nan za su mutu. Ba ma samun masu neman kujerar siyasa in din a ce mutum 100 mutum 200 mutum 500 za su mutu amma zai mulki wallahi za su yadda su. Ko ba mu ji irin wannan 'yan siyasa. Za mu sami 'yan siyasan da yake shi kadai ne zai tattara dukiyar da yake in ka fata zai ishi mutum 1000 su kwana 1000 suna ci suna sha amma shi zai tattara shi kadai wayancan mutum 1000 su mutu. Da mun nan da su fa sai ka ji an ce maka wai mutum ya kwashi kudin da yake in za a raba ma 'yan Najeriya wai kowa zai sami misali a ce miliyan 1 dan Allah wannan irin kudi ne. Wannan wani irin kuɗi ne a ce in za a raba ma 'yan Najeriya mutum miliyan 100 kowa zai iya samun naira miliyan 1. To yanzu mu nan talakawa dan Allah ka samu miliyan 1 zaka kwana nawa kana cin miliyan 1? Inda dai muke talakawa wannan wanda ana ta gwagwagwa a ba mu albashi mafi karanci 60,000 100 da nawa ne suka ce a bada? A wai gwanta ce sai 60,000 shine mafi karancin albashi. Ana gwagwagwa. To dan irin wannan rayuwar da muke yi, dauka an baka naira 100,000 daga kai sai matanka sai danka 100,000 nan sai za ta kai maka wata daya. To ballantana wanda yake da 'ya'ya 5-6 kun kashe makarantun gwamnati, ballantana akai 'ya'ya makarantun gwamnati. In ma makarantun gwamnati ne sai an caje ka wani abu dai, sai ka sai littattafai, sai ka dinka uniform, sai ka sai mai yara takalmi da sanyi zaka sai musu rigan sanyi. Kuma suna da buƙatun su ci abinci tukuna kafin su je makaranta. Da wani kuɗin ne zaka yi kayo wannan abubuwan? To mutum ɗaya duk ya kwashi kuɗin nan shi kadai. Ko kuma ku mutu. To kaga wannan babu alaman hankali a ciki. san dukiyoyin ya cire musu san komai san Allah da manzo da mummunai kai kishi ma kawai na dan adamtaka wallahi bana gushewa ina mamakin waɗansu daga cikin shugabanni a Najeriya da sukan je kasashen duniya airport kawai idan kaga inda aka gina airport kawai kai ka san wannan sun san muhimmancin kasan su a airport kawai ba sai ka shiga cikin kasan ba airport kai tafiya iya tafiya kaga yadda motoci kawai ga sunan suna shawagi amma wai a Najeriya wai kaga kwata-kwata wannan su baya zuwa cikin tunanin su kololon dai airport a Najeriya ita ce na Lagos wallahi idan ka auna airport din Lagos da airport din kasashen waɗannan da suke zuwa ko kasashen Tura ko kasashen Larabawa ko kasashen Asian za ka rena ma airport din Lagos sai ka dauka almajirin airport kenan gurin da ake sauka ko a fita ƙasa kila ba su wuce guda hudu ko biyar ba ko gari daga nan sai can ka hada da wata ƙasa da airport din ma airport ɗaya ne amma kusan airport hudu biyar ne a ciki wannan karamin airport ne ban sani to haka nan zaka ga irin wai ko irin kishi din nan wani babba ya ce kai haka yanzu ƙasan Turkey ta tsara airport ɗinta ni ma in na dawo Najeriya sai an yi kai haka Egypt ta tsara airport ɗinta kai haka Saudiya ta tsara airport ɗinta haka Ingila ta tsara airport ni ma in na zo Najeriya sai na yi ba abin da ya dame su da wannan san dukiya ya cire musu kishi na ɗabi'an ɗan adam ai ɗan adam waye ke son a zage shi ko a zage garin su duk yadda kake ganin muna ne na kanmu babu wanda zai so a ji an zo an tasa anguwansa da zagi yanzu dan kwarbe zai zo a ce kai kwarbe din ne kwarbe din kaza kwarbe din da yake ba misali shugaban in shi'a daga nan ya tashi ka san haka ne ko ba kan misali amma dai zaka ji zafi kishin kasa wani abu ne fitira ce abu ne wanda yake fitiran dan adam ne haka Allah ya gina dan adam to amma su ba su da wannan me yasa san dukiyan dukiya cire musu wannan to kaga duk wanda ya samu kan cikin wannan ba mamaki ya mutu kafiri shi yasa akan neman tara dukiyan ko neman taskace dukiyan ba abin da mutum ba zai yi ba sai ka shiga kungiyan asiri ka rika sujada ga wani Allah wallahi zai yi sai ka rika luwadi zai yi sai ka je dakin Ka'aba ka taka Qur'ani kai kaza zai yi me yasa ko dai a samu dukiyan ko a taskace dukiyan kar ta kare to kaga wannan hadari ne kwarai da gaske shi yasa in san duniya ya cika zuciyar mutum to ba mamaki ya kafirta ballantana ma mun mun shaida ni na shaida wani bawan Allah wanda yake na tuna lokacin da yakan zo wuri na kullum maganar shi kawai akan ya za a yi kuɗi kullum maganar sa kenan yadda za a yi kuɗi na rantsa da Allah ya yarda ya bar addinin musulunci ya zama kafiri wannan ba ina gaya maka wani bane wanda ban sani ba wanda na sani ne yakan zo wuri na lokaci bayan lokaci amma kullum in zai zo da damuwarsa magana ne kawai ya kamata ya kuɗi fa yanzu mutum yana zaune bai ma ya samu kaza ba ni gashi ina son in yi kaza kullum magana kenan kullum ana lallashin shi to bai ma da kuɗin amma san dukiyan ya cika zuciyarsa sai ga kai in ya ce zai tsaya sai lalle ta addinin musulunci ne ba zai kuɗi ba wallahi irtadda anil islam ya yarda ya bar addinin musulunci kuma har ya zuwa yanzu ina nan akan kafirci ni na san shi to shi yasa sai ka bi a hankali duk wanda ya ɗauki son duniya ya sa ma kansa to za ka ga komi ma yana iya yi daga cikin ababen da zai iya har akwai kafirci akwai wani zance da wani ɗan siyasa aka yi ta yaɗa shi nan watanni biyar baya nan ba wai ina cewa duk abin da ya faɗi daidai ba ne amma ɗan siyasa ne amma waɗansu malamai ne suka kai mishi ziyara wani dattijan mutum ne haka ya sa ishara an ta yaɗa shi wani lokaci can a baya amma abin da yake faɗi waɗannan shugabannin da kuke ganin wai kaza 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 kamar yadda yake faɗi duk munafukai ne duk makaryata ne sai da ƙarshe ya ce to ba za mu ce duka ba haka ya dan ka kawo insa kalmomi haka yace akan neman mulkin nan wallahi tallahi ba abin da ba ma yi ya ka kawo irin abubuwan da suke akan neman mulki to da ka duk wanda ya danganci san duniya shi ga cikin zuciyarsa to kar ka tambayi bannan da zai fa haifan makansa bannan da zai mu addinin sa da kuma irin yadda akwai wani mummunan ƙarshe a rayuwarsa Allah ka shirye tar da mu malai ce wa qala subhanahu a wata ayan Allah yana cewa wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusih yace kada waɗanda suke kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma dokokin Allah kada su yi tsammanin annama numli lahum khairun li anfusih wai talala da muke musu ba su ga Allah ya kama su ya darkace su ya azabtar da su nan da nan ba kar su yi tsammanin khairun li anfusih wai wannan alkhairi ne gare su kar su yi tsammanin haka Allah ce innama numli lahum liyazdadu ithman ai muna musu talala ne muna musu jinkiri ne muna daga musu kafa ne domin liyazdadu ithman su ta kara zunubi su ru'u su jaratu su fitunu su yawaita zunubi a kan kansu ta yadda yake in Allah ya riga ya kama su babu yadda za a yi su kumuta ka ji dalilin da ya sanya Allah ya daga musu kafa ai wannan fitina ce da jarabawa fitina ce da jarabawa Allah ya gaya mutum karara cewa ne maka haka ne din ina nufin azabtar da kai in jefa ka a cikin wuta lokacin da zunubinka ya girma fitinan da ke cikin zuciyarka ce ƙarfi in amfani da wannan in jefa ka wutan da yake ba kuma za a janye shiga wutan ba ba kuma za a ramshe ka bayan wannan ai wannan ukuba ce Allah ya dubi bawa ya gaya masa wannan to wane ne ke samun kan cikin irin wannan shine waɗanda suka shantake ma duniya facakan duniyan kawai da kyalekyalanta ya dame su sun kuma manta da Allah sun kuma manta da gidan lahira to Allah ce to kas su ga cewa wai an kyale su ba azabtar da su ba ba a darkake su ba Allah ce muna musu talala ne domin su ta cura zunubi su ta cura zunubi su ta cura zunubi walahum azabun muhin Allah ce kuma suna da azaba na walakanci Allah zai walakanta su Allah zai walakanta su Allah ka shirye tar da Mala yace wa qala jalla sha'anuhu Allah mai girma da yabuwa da yace fadarni wa may yukadzibu bi hadha alhadith ku kyale ni ku banni da wannan wanda yake ƙaryata wannan hadisin wannan alqur'ani ku kyale ni dishi ku banni da wanda ke ƙaryata wannan zancen ina ma'anan wannan wato ni ne zan mishi mummunan sakamakon da ya dace shi ai ku ba za ku iya ba ku banne da shi kawai kar ku yi gaggawan wai yanzu kun kosawa ne mutuwa ne halaka a'a ku banne da shi sakamakon shi na kaina ne inji Allah sai ya ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allahu akbar Allah ce sanastadrijuhum za mu bi su daki daki ne ko min haythu la ya'lamun ta inda ba sa tsammani me ma'anan za a bi su daki daki ma'ana shine Allah ce zan ta kara musu kuɗi don su yi ta halaka zan ta kara musu ɗaya don su yi ta dagawa zan ta kara musu arziki don su yi ta halaka zan ta kara ba su damammaki da aikace-aikace na isa na mulki domin su ta nutsa cikin azaban Allah subhanahu wa ta'ala akwai bala'i da ya wuce wannan jama'a Allah ce sanastadrijuhum mu baka dukiyan dinka halaka mu baka ƴaƴa dinka taɗi mu baka arziki dinka nutsa cikin azaba mu baka aikace-aikace mu baka daman aikace-aikace din dai kawai in ka riga ka tafi shikenan ba dawowa kuma Allah ce to ka kyale ni da su kawai shine sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ta inda ba su tsammani ba wato Allah yana nufin kar ka rubu da halin da suke ciki din kaga ƴan walwala suna kecere nan su suna shiga manya-manyan motoci suna abin da suka dama kar ka rudu da wannan Allah yayi haka ne wato kaidi ne daga Allah Allah ne kulla musu kaidi domin dama haka Allah ke kulla kaidi ga makiyansa Allah yana kulla kaidi ga makiyansa yana kulla makirci ga makiyansa ba za a bari kamar yadda a duniya suka kiyarda si ka fada da talakawa a cikin arziki a cikin dadi to haka nan gobe kiyama Allah bai da si ka fada da mummune ba kun gane me zai sa yanzu kawai za a je awon ciki fa ko anan asibitin iyal ana awon ciki kun gane ballantana ka je asibitin babban dodo ballantana ka je asibitin kofan gayan ko abu duk ana awon ciki wai amma wani na nan duk a Najeriya bai ga inda matan shi za ta yi awon ciki ba sai an shiga jirgi da ita da ƴan rakiyanta sun tafi kasan Dubai ko sun je Germany ko sun je Ingila anan ne za a je a yi awon ciki kun da san awo duk wanda ke da mata ya san inda take zuwa awo kawai dan za a je ne a dan auna cin a dan sa abu kaza na a dan ji motsin da a ji kaza a dan auna a haska a ga yanda da ya zauna a ciki injinan nan duka akwai su amma duk fadin Najeriya bai ga asibitin da matan shi za ta je awo ba sai ya je Germany da matan da kawayenta mutum biyu ko uku masu mata hidima za a biya kudin jirgi a kashe miliyan 20 da kaza miliyan 30 miliyan 50 me za a je yi awo abin da yake a unguwan kuma matanka tana zuwa tana yi kuma lafiya za ta yi alhamdulillah bi ma'ana wai bai yadda asibitin shi da naka su zama daya ba bai yadda ba bai yadda ba to irin yadda yake ganin a duniya bai yadda da wannan ba to shi ma ran tashin alkiyama Allah bai yadda ya hada shi da shi da mummune a makoma daya ba to da haka ya za a yi a raba makoman su tun a duniya shine shi ya ta hasara ya ta nutsa cikin azab abin nan facaka ya ta nutsa cikin arziki da walwala duk ya gama cin ya dadin shi na layara tun a duniya sai ya kasance gobe kiyama ba shi da komi kamar yadda yake zama karanta a cikin gaba ta biyu insha Allah ta'ala azama ta gama duka dai wannan malin yana kawo su ne domin a nuna maka cewa kyale-kyale da miƙe kafa cikin ni'imomin duniya to halaka ne akwai bala'i a ciki ka samu gurgurdan abin da Allah ya baka ka ci ka sha ka sanya kar ka yi almabazzaranci in ka gama duniyan ta buɗe maka sosai kai ku kai ma Allah kuka kada Allah ya sanya wannan sanadiyan halakan ka ne za mu ji ƙarin bayani a gaba ta gaba insha Allah ta'ala to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu arziki mai amfani arzikin da zai kusantar da mu zuwa gare ka ba arzikin da zai mantar da mu kai ba ko kuma ya mantar da mu gidan lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka daidaita mana al'amuran mu Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro a ranar tashin alkiyama ka tada da mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu mubaraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk